This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan dare masu sauraro. Ta fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na daren yau Lahadi, 15 ga watan Disamban 2024. Bayan labaran duniya za mu gabatar muku da shirin Kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma a yau kamar a makon da ya gabata, shirin zai ci gaba da yin waiwaye akan wasu manyan kalluban da suka bakunci zauren shirin cikin wannan shekara mai ban kwana. Yanzu dai Mahmud zai fara da sanar da mu halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar ECOWAS ta amince da shirin ficewar kasashe uku dake karkashin mulkin soji bayan kusan shekara guda na tattaunawa domin kaucewa wannan bangare wadda ba taɓa gani ba a tarihin kungiyar. Majalisar ta yanke shawarar sanya wa'adi daga 29 ga watan Janairun shekarar 2025 zuwa 29 ga watan Yuli shekarar 2025 a matsayin wa'adin wucin gadi tare da bude kofofin ECOWAS ga kasashen uku a lokacin wannan wa'adi. Inji shugaban hukumar ECOWAS Omar Touré kamar yadda ya faɗa a wata sanarwa a karan farko cikin kusan shekaru 50 na wanzuwar kungiyar mai mambobi 15. Gwamnatin soji ta Niger, Mali da Burkina Faso sun sanar a watan Janairu cewa sun yanke shawarar ficewa daga ECOWAS. Kungiyar ta cimma wannan matsaya ce a taron da ta yi a Abuja, babban birnin Najeriya, a ranar Lahadi. Gabanin taron kasashen uku sun amince da ci gaba da barin 'yan kasashen yankin na ECOWAS su rika shiga kasashensu ba tare da biza ba. Masu sharhi sun ce ficewar waɗannan kasashe uku na iya yin tasiri mai girma kan cinikayya da zirga-zirgar mutane ba tare da wani shinge ko biyan kuɗi ba, da kuma haɗin kai kan harkokin tsaro a yankin da ƙungiyoyin jihadi ke ci gaba da samun ƙarfi a faɗin yankin Sahel. Mako guda bayan bazato ba tsammani da 'yan tawaye suka kifar da gwamnatin Bashar al-Assad, al'ummar kasar sun fara ganin sauyi a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Jim kaɗan bayan da suka karɓe ragaman mulki, 'yan tawayen sun kasance cikin farin ciki da fatan samarwa ƙasar ta Siriya makoma mai kyau, yayin da rahotanni ke cewa komai na tafiya daidai. Bayanai sun yi nuni da cewa an daina kashe-kashen ramuwar gayya, sace-sace da lalata kayan gwamnati da na jama'a bayan da aka kawar da gwamnatin ta Bashar al-Assad. Amurka dai ta ce tana magana kai tsaye da 'yan tawayen HDS da sauran masu ruwa da tsaki, yayin da take ci gaba da neman ɗan ƙasar ta Austin Tice, wanda ɗan jarida ne da ya ɓata shekaru 12 da suka gabata.
We've been in contact with HDS and with other parties. We have impressed upon everyone we've been in contact with.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke ne ke cewa Amurka na kan tuntuɓar ƙungiyar HDS da sauran masu ruwa da tsaki. Duk wanda Amurka ta yi magana da shi tana nuna masa mahimmancin gano inda Austin Tice yake.
And we've also shared the principles that I just laid out.
Bayan kifar da gwamnatin Assad, dubin dubatan mutane ne suka garzaya gidan yarin Sid Naya da ya kaurin suna don neman 'yan uwansu da suka bata shekaru da dama da suka wuce. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin mai na Rasha dauke da dubban tan na man fetur ya tsage a lokacin wata guguwa mai karfi a ranar Lahadi, inda ya zubar da man fetur a mashigin Kerch, yayin da wani jirgin mai na daban ma yake cikin hatsari bayan samun lahani, kamar yadda jami'an Rasha suka bayyana. A lokacin hada wannan rahoto, ana ci gaba da gudanar da aikin ceto na gaggawa, kamar yadda jami'an Rasha suka faɗa a kafafen yaɗa labarai a ranar Lahadi. Jirgin Volgonet 212 wanda ke dauke da matuka 13 ya nitse kuma bangarensa na gaba ya fashe, inji kamfanin dillancin labarai na TASS wanda ya zayyana bayanan ma'aikatar harkokin gaggawa ta Rasha. Wani jirgin mai na biyu mallakin Rasha da ake kira Volgonet 239 shi ma ya samu lahani yayin guguwar, kuma ya tsaya yana shawagi a yankin tare da matuka jirgi 14 a cikinsa, inji ma'aikatar harkokin gaggawa. An soke taron da aka shirya yi ranar Lahadi tsakanin shugabannin Rwanda da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin kawo ƙarshen rikicin gabashin ƙasar ta Congo bayan tattaunawar da ta tsaya cik, kamar yadda jami'ai suka bayyana. tun daga shekarar 2021 wata kungiyar ƴan tawaye da ake zargin tana samun goyon bayan Rwanda ta mamaye manyan yankunan gabashin Congo, lamarin da ya tilasta dubban mutane yin hijira tare da haifar da matsalar jinkai. An yi ta fatan cewa taron kolin da shugaban Angola Joao Lourenço, wanda shine mai shiga tsakani na kungiyar tarayyar Afirka ta AU domin kawo ƙarshen rikicin, zai kai ga cimma yarjejeniyar dakatar da kwaɗan. Sai dai a tsakiyar ranar Lahadi, shugaban ofishin yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasar Angola ya bayyana cewa ba za a gudanar da taron ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda. Grace Alheri Abdu ta gabatar da shirin Kallabi. Ai sauraro lafiya.
Hausa sun ce jinka ya fi ganinka ko? Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. An fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid.
Daya daga cikin kallifan da suka bakunci shirin wannan shekara mai karewa, waiwaya maganin mantuwa. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwar da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige, muka fara waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Banda hira da kallabin shirin ta mako, abin da ya ɗauki hankalin wannan shiri a lokacin shine batun auren wuri, wata matsala da jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace ƙananan yara. Kada ku yi nisa domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon, bari mu faro takwan da batun yi wa 'ya'ya mata aure da wuri a jamhuriyar Nijar, wata matsala da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya sabili da illata ga rayuwar 'yan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da muryar Amurka, Madam Coco Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da ƙungiyoyin mata ke yi na shawo kanta.
Mu ƙungiyoyin mata, koko da muke yi biskan wannan al'amari na kare haƙƙin yarinya ƙarama a biskan fannin arme, ba hana bane muke yi ta yi aure, kuma ba hana bane muke yi amma yarinya aure. Ina son in sanar da al'umma ta mutu duniya duka da tsirtu matuƙa ta ƙasar Nijar ga fuskan yanayin da ke faruwa. Haske yau tukunanmu abinda muke yi horar da muke tukunan, sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara ƙanƙana, mun horar da al'umma abinda muke ce ma sensibilization. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya ƙarama? Yarinya a da wanda ya gai an mata arme sai a yi abinda muke ce ma kame, sai ga yarinya ɗan ayyata ɗiya mace, sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza. Ka gani ko? Kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin arme da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji. Za ta je gidan surukai ko gidan babbayya ta zamna har lokacinta ya kai, sa'annan a kai ta gidan miji. Amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul-cakul cikin harkar. Kenan a shekara 10, 11, 12 sai a mayar yarinya arme. Da tashi ɗakin tako, yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa. Ban san ba abincin da suke ci bin, tabarakallah yanzu kaga yarinya ai shekara 10. Tabarakallah masha Allah ta kai gare ni. Ni mai shekara 50 da wani abu. Ka gani ko? Kenan ta riga ita ta koshi. Kenan da an kai ta gidan miji wuce ki za ta dauka. cikin nan ta dauka bat ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kan ta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'ur cikin daki babu abin da ke samu kuma ka aiho lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu dai ba ga zamanin gane yanzu di yarin da ta yi kaji an ci an mata sai zariya wannan ke kai mu ga illan yoyon hitsari yau masha Allah ba ga wadda diya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka di ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata paske wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace kin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku an tsaya ta paske sai zarin ba ta wuce uku ko hudu ko shi ba ƙare miki da da muka aihu masha Allah ni sai ni aihuwa shida yalla na gaba na sun yi 7 8 9 10 12 uwayen mu to yanzu shi ban duniya kaga an yi irin wannan ayyaya babu mu abinda muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana army bane ba army lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abinda zai sa kowa ya shi dadi wadatas ba a yi army ba kuma a kuma ana wayo ne wayo kaina yanzu tarbiyyar diya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyya da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talabijin da muke gani wannan rezo sosiyo da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake ka muna matsaloli ban mu iya rukon su da ya kamata mu rike su kuma mu kanka mu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da mu ga zamani mun sarwartar da diyan mu ga zamani paske duk abin kaga diya mata zata yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyyar da mu muka dauko ya kamata mu horar da diyan mu buskan wannan tarbiya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba
to za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan ƴan mata damar zama kallabi wata rana bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya inda anan kuma ake fama da yawan sace-sacen kananan yara waɗansu lokutan ma mata ke sace su su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka Maryam Mamman Nasir, shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative, ta yi tsokaci a kan wannan batu.
Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba, ka jefa su cikin halin ƙaƙani kayi, saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka. Ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a Najeriya babban abin da yasa mutane suke cin karan su ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da mun shari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ƴaƴa idan Allah ya ba ku kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba wa da ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar ƴaƴa muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta yi tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba ƙaramin sakaci bane ba za ka shiga ni daga Kano nake haifaffe ya fage ce ne zaka shiga Kano zaka ga ƴaƴanmu suna yawo da ƴaƴan da iyayensu suke nan da ƴaƴan da waɗanda iyayensu Allah ya dauki ransu ƴan uwansu sun kisa sa ido akan su da ƴaƴan da aka debo daga jihohi daban-daban daga Kwara ne daga Niger ne daga ina ne duk an zo an zubar mada su kara zube a Kano ka shiga angoni ka ga ƴaƴa wallahi ba za ka iya kirga su ba yawo suke kaman ba su da iyaye wani dan sai ya kwana 10 ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya zamu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da ƴaƴa 6 wallahi wallahi laifin mu ne na iyaye saboda haka idan zamu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido akan amana da Allah ya bamu mu kula da ita mu wa ƴaƴan mu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne zakai wa danka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yanda Allah ya shimfida kuma kowanne addini ya ce kai wa danka tarbiyya abu na biyu kuma na dora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safa kaman yanda tsarin mu yake a arewa da safa zaka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawowa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform din sa ya ci abinci ya shirya tafi islamiya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana ba da ilimi babu shi a baki yake ba a zuciya yake ba in kaga da ya sami ilimi a Najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda ƴaƴan mu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wannan al'amari sannan su kansu masu satar ƴaƴan nan me dalilin ka dauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a da rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniyan nan an san in an yi wannan abu ba daidai akai ba
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma Allah kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabin mu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshal yar siyasa yar gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi dadi wace ce Hajiya Hafsat
Hausa sun ce jin ka yafi ganin ka go
haka
sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id to an fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Marshal ko kuma Hafsa Abdulwahid
daga ina aka samu wannan sunan kamar mu ci gaba daga ina
sunan miji na kenan sunan miji na kenan da ya tashi shi ya shiga mun da littafi na su aljannar duniya wajen gasa to kin san kuma maza a sirar da salfi shi da yaje sai ya sa sunan sa kawai tana aka samu sunan
amma yayi kokari tunda dai shi yaje shigar miki da littafin
ai ba shi da wannan matsalar shi yaje kai littafin amma maimakon ya sa sunan baba na sai ya sa sunan shi to yanzu sunan shi ne shahara ba na baba na ba
Allah sarki
wace shekara kenan
to na shiga competition din dai 72 na zo a na biyu Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da ku shi yazo na daya wannan gasar amma littafin sun fito a 72 kuma daga baya in sai gobara sai aka sake reprinting 1980
to me ya baki sha'awar fara rubuta littafi
na taso na tara ana yi ne a gidanmu kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sokin san rubutun su na addini ne ba da hira bane suna ta sanatar ana rubutu a gidanmu kuma da wannan gasar na rubuta labarin asalin su da mace ina primary five na rubuta shi saboda wata senior sister ina da yadda magurinta ita yi min aure ta samu dan tangarda wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da kabilanci ta kawo Balarabin Libya maimakon Bafulatani dan uwanta sai aka samu dan hatsaniya tsakanin dangi da sauran su da mijin da yasa na rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition da wannan na Premium Publishing Company shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na ƙara gishiri a ciki sai na shiga gasar tare da shi.
A ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin Najeriya, a arewacin Najeriya ma a Kano inda yawanci galibi zaki ga a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar taskaro ya aka yi
har to aikin kai kin san ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na Muhammadiya da na Boko baban mu ya samu makaranta mu mata kamar yanda ya sa ƴaƴansa maza kuma ya yi encouraging din mu duka mai karatu ni kadai ce ma ba ni da degree a gidan mu amma duk sauran kanne na daga mai PhD sai mai master sai muna ina da professor biyu a gidan mu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan din ba kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin musulunci ai ba zai so ya hada nashi ya karatu na boko ba inda kowanne da irin amfanin sa da yake fitowa ba wai lalle dan kai boko zaka zama lalacewa wani abu wannan duka a da ne ba a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu baban mu bai bambance mu ba
to gaskiya
ne baban mu ba ya ba mu iko karatu kamar sauran maza ƴaƴansa maza
to Hajji Hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya famfana
to gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano na so makaratu a Shahuci Primary School za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji daya duk mun yi wannan nayi wannan a Shahuci Primary School daga baya sai aka kai babana Kaduna da aka kai shi Kaduna sai na shiga LEA ta Kaduna wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan nayi zan shiga aji uku sai aka yi babana kuma transfer aka kai shi Zaria sai na shiga Nurul Huda wata Islamic makaranta ce to ina nan na shiga class 4 a Nurul Huda sai kuma aka saki mai da babana Kano sai na shiga abin provincial girls school a lokacin sunan ta provincial girls school ba nan ne ina cikin nan ne har suka bude aka mai da ita shekara girls secondary school to a nan ne karatuna sannan na dan taba karatu da abin nan British abin nan Bennett Correspondence College na yi karatu briefly duk da daji ban gama course din da na dauka ba to shekaratin Muhammadiya kuma gaskiya a gida ne dan gidanmu kakanmu yana aji almajirai daga all over the world kuma gidanmu ma babanmu na karatu so duk islamiya ta a gida ne karkashin babana da uwata to bayan nan nayi aure to shi ma wanda na aura din da yake ta hanyar ita sai wannan yayata wata ce shi Balarabin Yaman ne yana zuwa gidan yan da ya so magani na abin da sai yake cewa yaya ta waye ba ce ce wannan sai ta ce kanwarta ce sai yake to shi kenan matata ce daga lokacin nan ya zo sai ya dinga kira ya matata da haka sai na dinga guduma in na ji ya zo sai in gudu wai to haka dai har Allah ya yi aka yi auren to shi ne brief history ɗina
a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa
lokacin da na yi aure shekara 14 ina da 14 years ne aure duk karanci da ne nayi shi a gidan miji nayi
to bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarda dan wajen ci gaba da karatunki ba
no wallahi ya bani encouragement kin da nake so da na biye mishi ma da har university har doctor da na zama kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tunda kina karanci karanci kuma ina rubuce rubuce tun daga lokacin ma dan ina da littattafai yanzu ba 30 wadanda na riga na gama da ban buda ba wanda ko ban na fara ban karasa ba ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala akai kawai interest ne by the time da aka rike sakin daga na yi da interest in yin zauna a cikin karatu sai ki ci gaba gida
shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka tabo a shirin kallabi a wannan shekara a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara. A madadin su duka ni Alheri ke muku fata alheri.
To duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a yinin yau Lahadi. Sai a kasance da abokan aikinmu zuwa gobe da safe misalin karfe 6 da na safe agogon Najeriya ne jar Kamaru da Chadi. Wanda daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Maiman Dudu da ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniya mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azzu nake muku fatar asuba hita gari.